الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم التناج اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da kuma hukunci na Allah magwayi madaukaki mun sake samun damar ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imam ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na da'awar sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa masallacin da yake nan bakin tashar Yakari a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katago jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 18 ga watan Rajab Alif da 447 lissafin Hijira wanda kuma ya dace da 8 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya. Za mu tashi sabon babi ne. Mun gama wancan karatu? Na'am. Ha? Za mu tashi sabon babi ne. Babu ma ja'a min at-taghlizi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin. فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ wannan babi ya zo ne don bayanin kaurarawa kausasawa an kausasa haramci an kausasa hani an sananta fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin da wanda ya bautawa Allah a wajen kabarin wani salihin bawa fa kaifa idza abadahu to ya kake gani idan da a ce na cikin kabarin ya bautawa ba a yi da sauki ba ba a yi sassauci ba akan wanda ya bautawa Allah a gindin kabarin wani wali to ya kake ganin idan walin ya bautawa wannan fa bautawa Allah yayi ba a kabarin ya bautawa ba ba a na cikin kabarin ya bautawa ba amma kasancewar ya zabi yayi bautar a gindin kabari don daraja mai kabarin ko don ganin cewa mai kabarin yana da wata alfarma shi ma wannan dalilin yasa aka kausasa masa aka tsananta masa to ina ga inda a ce bautawa na cikin kabarin yayi ma'ana dai da babin da ya gabata da wannan babin da muke karantawa da babin wanda zai biyo baya duka suna karantar da mu cewa yana daga cikin kuskure a addini rukun waliyai da ba su hakkoki irin na allantaka akwai da yawa daga cikin waɗanda suka riki sun riki waliyai da kyakkyawar ma'ana da kyakkyawar manufa amma wannan kuma ya haifar da shirka da bata daga baya malam yace fi sahihi عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نانا عائشة رضي الله عنها تتي cikin labarin da Ummu Salama Ummul Mu'minin radiyallahu anhuma, labarin da Ummu Salama take bayarwa, saboda ita Ummu Salama tana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su Habasha don gudun hijira. Kun sani cewa lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam yake Makka a farkon da'awa ta annabta, ya fuskanci turjiya irin wacce kuka sani wa tarihi ya rubuta, kuma an yi wani lokaci da al'amari ya yi tsanani, waɗanda suka yi imani dole ya tura su zuwa Habasha. Habashan nan a lokacin akwai wani basaraki wanda yake mulkin Habasha a lokacin An-Najashi. Basaraki ne wanda yake kan addinin Kiristanci, amma kuma yana da adalci. A sanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa na adalci da sanin ya kamata, to ba zai cutar da waɗannan baki ba, ƴan gudun hijira. Kuma shi mutum ne mai kasa kunne, ya ji koke, ya kuma auna, ya kuma hura ya ciza. Amma zaman Makka zama ne na wahala da matsi, musamman sun fara ta'addanci, suna kai wa musulmi farmaki, suna kashewa kamar yadda aka kashe Yasir baban Ammar da kuma mahaifiyarsa. To irin wannan kisan gila na walakanci, kisan musula da aka fara ɗauki ɗaya wa musulmai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, to ku haɗa yanaku yanaku ku bar garin, ku tafi ƙasar Habasha, can akwai wani basaraki adali wanda ya san ya kamata, ku je ku zauna a can har sai Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci dangane da al'amarinku. To wannan hijira zuwa Habasha an yi ta karo biyu. Nana Ummu Salama radiyallahu anha, kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana daga cikin waɗanda suka hijira zuwa Habasha lokacin tana auren Abu Salama. Amma aurenta da Annabi alaihi salatu wasallam sai bayan mutuwar Abu Salama, bayan an dawo Madina. Amma lokacin da ake Makka tana cikin waɗanda suka hijira zuwa Habasha. To shine take ba da labari. To Nana Aisha radiyallahu anha sai take ba mu labarin shi, labarin Ummu Salama da ta bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ta ambata masa kanisatan, wata coci majami'a, wata coci ra'atha bi ardil Habasha, da ta gani a ƙasar Habasha. Wa ma fiha min as-suwar, da abin da ta gani a cikin cocin na hotuna da aka ajiye, na hotuna da aka zazzana. To wannan labari take biyo Annabi alaihi salatu wasallam, kamar ka ce ne ta ce, ya ma'aikin Allah, lokacin da muka je Habasha mun samu ɗakunan bautarsu wanda ake cewa kanisa, mu da muke cewa coci a nan, mun same su an gina su, amma an cike su da gumaka da zane da hotuna. Haka take ba da labarin wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa kala, sai yace, ula'ika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu, ay irin waɗannan mutanen idan mutun nagari ya mutu a cikin su, aw al-'abdu as-salihu ko bawa nagari ya mutu a cikin su, banaw 'ala qabrihi masjidan, sai su gina masallaci akan kabarinsa. wasawwaru fihi tilka suwar, sai kuma su sanya wa masallacin waɗannan hotuna ko waɗannan gumaka. Sai ce ulaika shirarul khalqi indallah, waɗannan su ne masharrantan halittu a wajen Allah, waɗannan su ne halittu masharranta a wajen Allah maɗaukakin sarki. Haula'i jama'u baina fitnataini, fitnatul quburi wa fitnatul tamasil. Malam yace waɗannan mutanen Habasha a wancan lokacin sun haɗa fitintunu guda biyu, fitinar kabari da fitinar hotuna. Saboda kenan wannan gurin bautar shine masjid ɗin su a wajensu, tunda ita ce sallar su. Da haka wannan kanisa sun yi ta ne domin girmama waliyan cikinsu. Da haka suka samar da wannan wannan gurin bauta a kan kabari ko kabari ko kaburburan waliyansu. Nan ba ana nufin kan kabarin suka aza foundation suka danne shi da gini ba, a'a, abinda ake nufi shine suna zuwa su yi wajen bauta, suna zuwa su yi wajen bautarsu a jikin kaburbura, a jikin kabari. Ko dai kabarin yana nan, sai a je a yi masallaci a wajen da nufin girmama wannan kabarin. Sai a je a gina wajen bauta a wajen da nufin girmama wannan kabarin, sai kuma shi kabarin sai a bar masa wani waje a ƙayata shi sai ya zama hubbari. Ko kuma masallacin ne ko wurin bautan ne asali, amma idan aka yi mutuwa, wani zaɓaɓɓen mutum salihi cikin salihan bayi ya mutu, sai su ɗauki gawar sai su kai wajen bautar, sai su je sai su binne sai su ƙayata wajen, su keɓe shi su mai da shi hubbare wajen ziyara. Danganta kabari da wajen bauta, sawa'un coci ne a wajen kiristoci ko kuma masallaci ne a wajen musulmai, shine maudu'inmu. An hana, an hana. Bautar da suke a cikin cocin a wancan lokacin bautar Allah ne. Kiristoci ne, suna da shari'o'insu na kiristanci, suna da hanyoyin da suke bautar Allah a kiristanci, ba sun yi cocin ne don bautar kabarin ba. Suna bautar Allah ne a cocin, amma sun raba masallacin tare da cocin, ko cocin tare da sun raba kabarin tare da cocin, ko kuma cocin tare da kabarin, saboda girmama kabarin. To ko kiristoci ne ko yahudawa ne ko musulmai ne, haramun ne rabawa masallaci kabari da nufin girmama kabarin saboda kabarin salihin bawa ne, ko raba masallaci a jikin kabari da nufin girmama kabarin saboda wai kabarin salihi ne, kabarin wani waliyin Allah. Babu alaka tsakanin kabari da wurin bauta. Kabari ba wurin bauta ba ne, gawa ce, an binne, magana ta ƙare. Don haka kabari ba wurin bauta ba ne, shi ma na cikin kabarin yana neman a roƙa masa gafarar Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan batu wajen Ummu Salama, sai ya faɗi halayyar mutanen Habasha, cewa ai su yadda suke yi, idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu, salihin bawa ya mutu a cikinsu, to sai kawai su gina masallaci a wajen, shine wannan wajen bautar. Sai su gina masallaci a wajen, sannan sai su ƙera hotuna
ko tunana salihan da suka mutu sai a hotunan su sai a guma kansu shin wannan yana da bambanci da wancan wanda muka karanta na mutanen zamanin Annabi Nuhu ba shi da bambanci irin sa ne ba shi da bambanci to sai su zana hotuna na waɗannan ma'abota kabarin in mutum ɗaya ne in mutum biyu ne in mutum bakwai ne in mutum kafin su zana hotunan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun masharranta ce shari ya ƙare a wajen domin su ne waɗanda irin aikin su yake haifar da shirka da kafirci a ban ƙasa kuma irin aikin su yana wanzar da mummunar fahimta a kasa fahimta a kasa gane yana da hatsari dazun nan ba da jama'a ba wani ba Allah kira ni sai ke tambaya ta dangane da hukuncin hoto na waliyai hukuncin hoto na salihan bayi da ake ratayawa nace masa haramun ne bai halatta ba sai ce to menene ƙarin bayani a kai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta sai ce to ga wanda yayi dalilin tambayar sai haɗan da wani sai na ji wanda aka haɗan da shi ɗan Tijjaniya ne hidima su ce ta kan yashi hidima su ce ta rumfar bakin hanya suka kaure da musu na addini shi kuma ya ce yana da mala sai ya kira ni da aka shi wancan yana karɓa sai ce to akramaka Allah ban gane ba ce na ce haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta hoto da raje hoto da ta'amuli da hoto musamman irin wannan hoto na salihan bayi waɗanda ake zata musu alheri saboda da kufa akan hotunan su yana haifar da bautarsu sai na bashi misali da waɗancan mutanen na zamanin Annabi Nuhu sai ce to ai malam waɗancan gumaka ne a waɗancan gumaka ne ba hoto ba ne ba to abinda nake so ku fahimta ba ƙarshen labarin ba shine ku fahimci yadda fahimtar take zuwa musu tunda wancan gunki ne sassaƙe ne wannan kuma hoto ne a takarda to wancan ya haramta wannan ya halatta tare da cewa fa sun hada manufa sun hada illa sun hada barna ɗaya ta hada su yadda aka hana wancan da aka ce sassaken ne saboda ya haifar da bautar wani Allah to haka wannan ma yana haifar da bautar wani Allah yanda wancan waɗanda suka fare shi ba su ɗauka cewa zai zama shirka ba haka waɗannan su a tsammanin su ba shirka ba ne ko a tsammanin su ba zai zama shirka ba da haka magana ake ta an ce ta haƙƙin Allah sawa'un wannan hoton gina shi aka yi ko sassaka shi aka yi ko zana shi aka yi ko yayene ne magana ake ta yanzu an ɗauki haƙƙin Allah an ba wani wanda aka gina hotonsa ko aka zana hotonsa ko kuma aka sassaka hotonsa ko kuma aka ɗauki hotonsa an ɗauki haƙƙin Allah an ba shi to ta wannan fuskar ba bambanci tsakanin wannan hoto ne wancan sassake ne wancan gini ne ba bambanci ma'anar duka ɗaya ce to amma wancan shi timsal ne idan an ce gunki timsal shine sassake ko gini na yunku amma wannan kuma sura ita kuma sura Annabi sallallahu alaihi wasallama banzan sau nawa Annabi alaihi salatu wasallam ya haramta sura ba sura ba timsal kadai ba sura kaga sura ko ya hada me ya hada gini ya hada sassaje ya hada zane ya hada har wanda aka dauka duk yana cikin ma'anar sura to yana da hasal musamman irin na girmamawa tunda gashi su din ma suna ratayawa a wuya rataya a wuya amanna a mota amanna a zauren gida amanna a daki kuma ana neman tabar ko dai ana neman tabarraki da shi ko kuma ana yin tawassuli da shi ana yin neman tabarraki da shi ana ganin idan yana waje ko yana daki ko yana mota ko yana wuya to albarka tana tare da mutum ko kuma ana tawassuli da shi shine neman tsani neman madafa da makama zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar wannan hoto kuma abocin wannan hoto to annabi alaihi salatu wassalam ya haramta to mutanen habasha a wancan lokaci idan mutumin kirki ya mutu sai su hoton sa sai kuma su gina masallaci a cikin kabarin sa wato coci sai su manna hoton in mutum daya ne hotunan in sun fi daya sai su dinga bautar Allah a wajen ba bautar mai hoton ba bautar Allah a wajen to kaga bautar Allah suke yi amma sun zama masu laifi har annabi sallallahu alaihi wasallama yace sune masharrantan halittum Allah masharranta gashi mutum Allah yake bautawa amma an kira shi masharranci saboda ya bautawa Allah ba akan karantarwar Allah da manzansa ba ya bautawa Allah akan wata turba wacce take kira zuwa ga shirka da kafircewa Allah a dalilin haka suka zama masharranta dan haka sai suka hada fitina biyu jimala fitinar kabari da kuma fitinar gumaka shi kansa kabari an haramta fiskantar sa a yi sallah an haramta sallah a kansa kamar da muka karanta a baya to yanzu sun zo sun sa kabari a wajen bauta akwai wannan fitinar sannan akwai fitinar gumaka suka zo bayan sun yi masallacin ko cocin a jikin kabari sannan suka kuma hotuna suka gumaka kaga fitinar gumaka kuma duk dan haka sai suka hada fitina biyu fitinar bautar kabari da fitinar kuma ta'amuli da gumaka dan haka suka zama masharrantar halitta daga cikin halittun Allah walahuma anha qalat لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبرهم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه ما لن يتي walahuma har yanzu hadisi ya zo cikin bukhari da muslim da hadisin da ya gabata na aisha mala yace fi sahih yana nufin bukhari da muslim yanzu wannan hadisi ma yace walahuma har yanzu hadisin bukhari da muslim ne anha kuma duk daga nana aisha radiyallahu anha qalat tace lamma nuzila bi rasul sallama lokacin da ajali ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuzila bihi mana ajalin sa ya karato lokacin da ya kwanta jinyar ajali jinyar sa ta bankwana ta zo masa tafika yatrafu khamisatan lahu ala wajhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama yana zuba wato wata rigarsa akan fiskarsa riga ce sai a dan jikata idan an dan jikata aka matse ta annabi alaihi salatu wassalam sai shimfida ta a fiskar sa mai albarka saboda tsananin zafi da yake ji da kuma tsananin jiri da yake damunsa yayi fama sosai a jinyarsa ta ajali tsira da amincin Allah subhanahu ta gare shi to idan aka dan jika rigar ta dauki ta samu sanyi dan shi ruwa sai ya yafa akan fiskar sa fa idza tamma biha kashafaha idan numfashin sa ya takura da rigar sai ya yaye ta sai ya daga ta in ya rufe fiskar sa zuwa jin kadan sai ji numfashi ya mar kadan sai ya daga rigar sai ya bude ta shine idza tamma shine fa idza tamma biha idan numfashin sa ya takura dalilin wannan riga kashafaha sai yaye ta don ya samu kyakkyawan ventilation ya samu wadatacciyar iska fa qala wa huwa kadhalika yana nan a wannan hali a jika riga ya sa a fiska a jima ya daga ya sa a fiska ya daga sai ya ce a cikin wannan yanayi sai ya ce la'anatullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara tsinuwar Allah da la'antarsa ta tabbata akan yahudu da nasara la'anar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara me yasa ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid sun riki kabarburan annabawansu masallatayya sun maida kabarburan annabawansu wuraren me wuraren bautar Allah tunan an ce masajid ana nufin wurin bautar Allah to sun maida kabarburan annabawansu wurin bautar Allah ba annabawan suke bautawa ba amma aka lance su ba annabawan suke bautawa ba amma Allah ance su me ya jawo la'anar saboda sun mayar da wajen kaburburan nan ne wajen sallar su yuhadhiru ma sanahu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne yana mai gargadi game da abin da suka aikata dan haka yana gujewa abin da suka aikata kar ya faru da shi ya kausa salafazi kuga in ya ga dama zai bar wasiya ai yace kun ga a gaya wa Abubakar da Umar da Uthman da Ali a sanar da su cewa idan na mutu kar su maida kabari na masallaci zai iya faɗa maka amma sai bai dauko ta wannan hanyar ba domin ilimin ya zama shamili sannan saƙon a ɗauke shi da muhimmanci sai ya buga misali da waɗanda suka yi sai ya faɗa hukuncinsu jin hukuncinsu to zai sa kowa shiga taitayin sa yana da hankali yahudu da nasara Allah ya tsine musu albarka saboda sun riki kabarin annabawansu wurin bauta amma wurin bautar annabawan ko bautar Allah wurin bautar Allah da aka ce almasajid sun riki kabarburan annabawansu wurin bautar Allah walaula zalika ubriza qabaru nana Aisha radiyallahu anha tace in ba dan haka ba da an fitar da kabarinsa da an bayyana da kabarinsa ghaira annahu khashiya an yutakhadha masjidan in banda ya ji tsoron kar a riki wannan kabarin ya zama wurin sallah ya zama wurin ibada ya zama masallaci akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi to nan ku dubi yadda annabi alaihi salatu wassalam ya tsananta wajen bayyana hukuncin waɗanda suka maida wajen gindin kabari wajen bautar Allah dama babin da malam ya kulla akan maganar an kausasa hukunci ne akan wanda ya bauta wa Allah a wajen kabari. Dan haka duk kabarin da aka girmama shi ta hanyar kai shi wajen bauta don darajar na wannan kabarin a addinance, ko kuma gurin bautar da aka je aka gina shi a wajen wani kabari don daraja wannan kabari, to wannan gurin bauta ko Allah za a bauta wa tsinannan waje ne, ko Allah za a bauta wa, Allah baya son wannan bauta, kuma Allah madaukakin sarki bai karbi wannan ɗakin bauta a matsayin ɗakin sa ba. Kuma duk wanda yaje ya bauta wa Allah madaukakin sarki a wannan waje, to Allah ba zai karbi bautar sa ba. Domin me? Domin yayi kamantacceniya da la'ananu tsinannu, yayi kamantacceniya da waɗanda suka mafiya sharrin al'umma a bangasa. Jama'a ana fahimta? Da haka ba a yi. To kaga yanzu mutumin da zai tafi wajen bautar wani Allah, ko Allah zai bauta a wajen, in dai ana bautar wani Allah a wajen, ya aikata haram. Ya aikata haram. Yana daga cikin sharrin halitta, daga cikin halittu shine wato rudar da mutane da yaudarar da su ta hanyar bautar Allah madaukakin sarki a gindin kabarin wani. Wali muslimin an Jundub ibn Abdullah qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. شيكم ونن حديثي أن سامشي دقا جندب ابن عبد الله شكين صحيح ومسلم يتي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم الله استبتع قريش قبل أن يموت من خمسين kafin ya rasu da kwana biyar. Wa huwa yaqulu, naji shi na cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil, yace ni ina barranta, ina kai barranta ta zuwa ga Allah, ina kai barranta ta zuwa ga Allah a ce a cikinku ina da badadi, a ce a cikinku ina da badadi shine masoyi na kololuwa wanda yake guda ɗaya tilo babu irinsa, shine khalil. Khalil shine masoyi guda ɗaya wanda babu wani tare da shi a gurbinsa balle sama da shi. So shi yasa shi khalil guda ɗaya ake, kuma ba a khalil ba Allah. Allah shi yana yin hulla, yana yin khalil fiye da ɗaya, saboda shi ba mutum ba ne, shi Allah ne. Amma mutum baya yin khalil fiye da ɗaya, kuma idan yayi shi ba Allah ba, to Allah yana ƙasa da khalil kenan. To wanda kake so, so wanda ya cika sharuɗa da rukunai na khulla, to sai dai zama Allah. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ba zai yiwu a wannan gurbin ya sanya wani ba Allah ba sai ya ce to ina bayyana da barranta ta zuwa ga Allah Allah ya zame mun sheda cewa ni ba ni da wani khalili ina bayyana da barranta ta zuwa ga Allah a ce daga cikin ku na riki wani khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan domin Allah al-haqiqa ya rike ni khalili badadi kamar takhadha Ibrahim khalilan kamar yadda ya rike annabi Ibrahim khalil kunga Allah subhanahu wa ta'ala yayi khalil biyu kamar yadda ya ne ya rike annabi Ibrahim khalil wa takhadha Allah Ibrahim khalilan haka ni ma Allah ya rike ni khalili walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan yace da a ce a cikin al'ummata zan riki wani khalil zan riki wani badadi latakhadtu Abu Bakr khalilan da Abu Bakar zan rika a matsayin badadina ala yace ku saurara wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid waɗanda suka kasance kafin ku sun kasance suna rikan kaburburan annabawansu masallatai ala yace ku saurara fala tattakhidul qubura masajid ku kan kar ku riki kaburbura masallatai fa inni anhaakum an dhalika ni ina hana ku da yin haka Jundub ibn Abdullah sahabin wannan hadisi radiyallahu anhu yana ba mu labarin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne gabanin ya rasu gabanin yayi wafati da kwana biyar kamar yadda hadisan nan na Aisha da suka gabata suka nuna mana cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan kasheri da tokaciya a cikin jinyarsa ta ajali kun gana na Aisha radiyallahu anha ta ba da labari ga kuma Jundub ibnu Abdullah shi ma ya ba da labari wanda yake nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama a kwanakin da dab ya rage ya rasu kace a cikin jinyarsa ta ajali annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kashedi ba sau ɗaya ba kenan kamar ka iya cewa annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi bai bar wani sako a lokacin da yake jinyar ajali bai bar wani sako mai nauyi kamar wannan ba bai bar wa al'umma wani sako mai nauyi kamar wannan ba ba wani hukunci da aka rawaito cewa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa lokacin da yake cikin abinan siyaki yake cikin jinyar ajali cewa ga hukuncin da ya faɗa ga wani abu da yayi umarni ga wani abu da ya hana ga wani abu da ya wuce wannan magana labarin da za a baka na jinyarsa ta ajali idan za a karanto maka tarihin jinyarsa ta ajali to ba zai yiwu a yi wannan tarihin ya cika ba sai an faɗi waɗannan maganganu da annabi alaihi salatu wassalam ya yi kuma ya yi su da lafuzza masu kaushi domin a can hadisin da ya shuɗe ya la'ance su a wannan hadisin da ke gabanmu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya kushe su kuma ya yi hani ya hane mu daga yin koyi da su mecece matsalar shine rikar kaburbura a masallacin ko rikar masallaci a wajen kabari duka kuma ba a yi maganar bautawa kabarin ba domin in bautawa kabarin ne ai ba sai an masa masallaci ba tunda aka ce maka masallaci ana nuna maka cewa bautawa Allah ne amma kasancewarsu a wajen kabari
sai ya zama abun hani.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da masoyi badadi da ya wuce Allah, bai yadda ya daidaita Allah da wani ba a cikin zuciyarsa wajen kauna, balle ya fifita wani akan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma annabi zira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, yana son sayyidina Abu Bakar, yana son sa Ainu, kuma ya yarda da shi, kuma amininsa ne na amana, ya gaskata imanin Abu Bakar. Don haka ya yi yunkurin Abu Bakar ya zama shi ne a gurbinsa. Wannan yana daga cikin dalilan da Ahlus Sunna suke kafawa wajen cancantar sayyidina Abu Bakar da khalifanci a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama with immediate effect. Saboda ajinyarsa ta ajali, idan akwai wani sako na biyu da annabi alaihi salatu wassalam ya bari banda wannan sako na tsanantawa akan kabari, to idan akwai sako na biyu bai wuci maganar Abu Bakar ba, matsayin Abu Bakar. Domin daga cikin abin da ake nan rawaitowa na abin da ya faru a jinyarsa ta ajali shine umarninsa da yake bayarwa in lokacin sallah yayi, cewa ku umarci Abu Bakar ya ja mutane sallah. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas, ku ce da Abu Bakar injiniya ja mutane sallah. Lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya daina fitowa masallaci. Kuma riwaya ingantacciya ta tabbatar da cewa a bayan sayyidina Abu Bakar yana sallah da sahabbai, masallaci ya ɗauki sahu, masallaci ya ɗauki kunuti an yi shiru. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ɗago kansa ya kalli masallaci. Da ya kalli cikin masallaci daga ɗakin Nana Aisha radiyallahu anha, domin tsakani akwai kuwa akwai taga, sai ya hango masallaci an yi sahu, Abu Bakar yana jan sallah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi murmushi, sai ya maida kansa ya kwanta. A dai wannan jinyar ta ajali da bai tashi ba. Sannan labarin jinyar baya cika idan ba a ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah maɗaukakin ya ce ba zai yiwu ba na riƙa a cikinku wani badaɗi, da a ce a cikinku zan riƙi badaɗi masoyi na ƙudda ƙud, ya ce to da Abu Bakar ne. To wannan gabar za ka yi mamakin menene alaƙarta da maganar hana masallaci a kabari ko kabari a masallaci, me alaƙar? Za ka iya tambaya to me ya kawo maganar badadi da maganar Abu Bakar a cikin maganar hana bautar kabari, me alaƙar zancen? Wallahi tunanin zai iya zuwa maka. Sai a ce maka gaba ta farko ta hadisin da take magana akan badadi, kuma inda za a yi shi da Abu Bakar ne, ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi na farko cewa yana ban kwana, na biyu cewa Abu Bakar a bayansa ya maye gurbinsa na jagoranci da khalifanci da kuma limanci, ya maye gurbinsa. Tije hikimar, tunda lokacin yana jinyar ajali, da haka sako ne yake bayarwa a matsayin wasiya. So dalilin ambaton Abu Bakar kenan a wajen. Kamar yadda nake hannun da koyi da Nasara da Yahudu, kamar yadda nake hana ku bautawa Allah a wajen kabarin wani ko sanya kabarin wani a wajen bautar Allah, to kamar haka ne nake nuna muku cewa a bayana ku riƙi Abu Bakar in kuna son zaman lafiya, a bayana ku riƙi Abu Bakar idan kuna son ɗorewa, idan kuna son nasara. Tamkar wasiya ce ya bari ta abubuwa guda biyu. Shi yasa ya ambaci bai yi wata ba, ya ambaci matsayin Abubakar, inda a ce akwai mutum ɗaya da zai rike shi badadi da Abubakar ne. To ya kai shi wannan matsayin kuma a ce baya son ya gaje shi. Ajin da ya kai shi wannan matsayin, to ba sai an zo ana maka ɗaya biyu ba, yana maka ishara ne hannunka mai sanda cewa ga magajina. Domin in a cikinku akwai wani wanda yake kan gurbin hulla a cikin zuciyata guda ɗaya, to da shi ta haka banda magaji da ya wuce shi. To khalifancin Abubakar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga hakan, sannan Allah ya hukunta shi wajen kaddarawa. Wahiyi ya tabbatar da hakan, ba wani abu ne da za a yi musunsa ba ko a inkarinsa. Sabanin yadda Rawafid su suke kallon abun, suna kallon zalunci ne, don haka suna ganin an ci amanar gidan annabta. Alhalin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan shine hakikanin sallahun da ya bari ga waɗanda duk suka san shige da ficensu da irin mu'amalarsu da yadda suke rayuwa, sun san cewa babu wanda ya cancanci ya maye gurbin Annabi alaihi salatu wassalam da ya wuce sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, waɗanda suka shuɗe gabaninku suna rikan kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya, yace to ni ina hana ku, kada ku yi. To wannan dalilin yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika, ba a kai shi Baqiya ba, tare da cewa a lokacin akwai makabartar Baqiya. To amma dalilin da yasa ba a kai Annabi sallallahu alaihi wasallama Baqiya ba, saboda abinda sahabbai suka sani na karantaswa da ya bar musu, cewa annabawa ana binne su ne a yadda Allah ya karɓi rayuwarsu, ba a ɗaukan annabi a kai shi wani waje a binne shi, yadda Allah ya karɓi rayuwarsa nan kabarsa yake. Don haka Allah ya karɓi rayuwar Annabi alaihi salatu wassalam a ɗakin na Aisha. Wannan dalilin yasa tana ɗakin ma aka binne shi a ɗakin, tana ɗakin binne shi ko bisa ta bar ɗakin ba, an binne shi a ɗakin saboda haka ilimi ya tanadar kabarin annabawa yana yanda Allah ya karɓi rayuwarsu. Don haka sai aka binne shi a ɗakin na Aisha saboda a ɗakin terasu, sai ta ci gaba da zama a wannan ɗaki har zuwa lokacin da babanta ya rasu. Da babanta ya rasu, ya roƙi alfarma a kwantar da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka aka zo da shi aka kwantar da shi, kuma guri ɗakin ƙyarsa ne, aka binne shi shima a wajen, tana nan a ɗakin da kabari biyu har zuwa lokacin da sayyidina Umar ya rasu. Shima kafin ya rasu ya roƙi alfarma cewa a binne shi tare da abokansa guda biyu, aka cika masa wannan alkawari, shima aka binne shi. A lokacin sai ta ce, to in banda ma ɗaki ya cike, yanzu kan ba kowa ya shigo, da na farkon kan mijina ne, na biyun kuma ubana ne, amma yanzu na ukun shi ajnabi na ne, ko da ma ɗakin matsatse ne ba zai ɗauke mu gaba ɗaya ba. To ko ɗakin yana da yalwa ma yanzu ba ko ya shigo, da haka sai ta tare yanata kuma sai ta bar ɗakin. Amma kasancewar ɗakin yana jikin masallacinsa sallallahu alaihi wasallam, wannan yasa da aka zo fada da masallacin sai ya zama gidansa ma ba ɗakin ba kawai, gidansa ma ya faɗo cikin masallaci, including ɗakin nata shi ma yana cikin masallaci min babi aula, domin shi dama shi ya fi kusaci da masallaci. To amma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kashedi, ya yi jan kunne, wannan yasa sai ya zama tun wannan lokacin kabarin sa yana da kariya, kabarin sa yana da kariya tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, har ya kai ga yanzu kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka masa hukuncin ma yana masallaci ba, ana masa hukuncin yana gidansa ne, gidansa ne masallaci ya cinye shi. To amma kuma kabarin sa yanzu hakan nan ba mai iya isa kan kabarin sa, ko sarkin Makka yake son zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda yaje wajen da kabarin yake ne turbayar kabarin ba zai samu dama ba, babu kofa, babu kofa ta sama ba hanya, ta kasa ba hanya. Allah madaukakin sarki ya barwa kansa sanin halin da wajen yake ciki, amma mun yi imani da cewa yana halin kalau, ba komai, amma ba a shiga, ba a budewa, ba wurin budewa mu. So ginin ɗakin, asalin ginin ɗakin ba hali a shiga, ba wuri shiga, amma akwai gini na biyu da ya kewaye ɗakin, shi ana iya shiga. Sannan akwai gini na uku, wanda gini na ukun ne aka zo aka yi masa ado a yanzu ɗin nan, aka yi masa ado har aka sa masa bagala ta zinare wanda masu ziyara suke gani idan sun je. Wannan na uku ne, akwai na biyu a ciki, akwai na farko a can ciki, wadda kuma sai an wuce na farkon ne a samu kabarin shi kuma ba a wucewa. Amma dai ina tabbatar muku da cewa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama kasa ne, ba a yi plasta ba, ba a yi tiles ba, ba a yi masa gini ba, ba a yi masa komai ba, kasa ne. Duk adon da ke masallacin nan, da gayun da ke masallacin nan, da zinaren da aka kawata wajen nan da shi ta waje a cikin masallaci, inda Allah zai baka ikon tsinkayar yadda kabarin yake, kasa ne. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne, ya yi gargadi, kuma ya bar wasiya. Malam Ibnu al-Qayyim yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi thalathati al-jidurani, sai ubangijin talikai ya karbi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah karka sanya kabari na ya zama gunki da ake bautawa. Sai Allah ya anshi wannan addu'ar, sai ya kewaye kabarin sa da katanga har uku, babu manfal, ba maslak, babu wata hanya ko wata dama da za a iya isa kan kabarin sa, balle a je ai kwalliya ko ai wani ado ko kuma ai wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. To yana daga cikin, yana daga cikin wato nasara da musulman duniya suka yi da Allah ya sanya kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hannun ahlus sunnah, da Allah ya danka kabarinsa a hannun ahlus sunnah. Da can a baya sarakuna ne waɗanda suke shugabancin musulunci, sarakuna ne suke da iko akan kabarin, har zuwa lokacin da Sheikh Muhammad dan Abdul Wahhab, Allah ya masa rahama, ya zo ya juyin juya hali a bayan ya samu jahiliya, ya samu shirka da tsubbace-tsubbace, ya samu al'umma dumu-dumu a cikin kafirci da ayyukan shirka, ya juyin juya hali ya ga cewa iya karantarwa a masallaci ba za ta kawo gyara ba, dole sai an haɗa da ƙarfin mulki. Don haka ya yi jihadi ya tabbatar da mulkin tauhidi a wannan bigire mai albarka, kuma wanda wannan jihadi nasa har kawo yau shi yake mulkan ainihin al'ummar musulmi da ke wannan waje. Kuma jihadi ne na kan sunna da tauhidi, shi yasa rubuce-rubucen dan Abdul Wahhab kamar wannan littafin da muke karanta kitabu tauhid rubuce-rubucen sa za ku ga alama ce ta cewa yana cikin wani kalubale ya samu kansa a cikin wata irin rayuwa ta kalubale irin na addini duk waɗannan abubuwan da yake gaya mana yanzu muna ganin su kamar akwai su a wuraren mu karshe mu dinga mamakin ya aka yi san su samu su yayi al'umma ta yi nisa a ciki kamar ba a taba turo wani annabi ba kamar ba littafi ana karantawa kamar ba sunonin ma'aiki aka yi samu al'umma sai da aka zubda jini aka yaki aka dauki ba dadi aka karbi gwamnati ya zama al'umma suka shiga taitayin su aka tursasa mutane tauhidi sannan kuma aka zo aka sanya manhaji da tauhidi ya zama yanzu ko dan Nazari school sai yayi izala dolan sa saboda gwamnati ta karba ita ce take yi sai zama kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana hannun gwamnatin tauhidi shikenan tona maina dama su suke sunna sunna kuma ta sace musu suka rike tauhidi don haka sun cika masa alƙawarinsa da umarninsa da gargadinsa an karba an rike hannu bibbi don haka Annabi alaihi salatu wassalam yace inni anhaakum an dhalik ina hannunku daga yin haka kar ku irin nasu kar ku mai da kabari na wasanan kar ku mai da kabari na masallaci a wani hadisi kuma kar ku mai da kabari na idi idi kuma shine wurin je kaka dawo an ce wa idi idi ne saboda yana zagayowa to duk wanda zai fita ya dawo ya mai da wajen kabarin idi kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na da idi wani da yaje aikin haji idan yaje Madina sai ya ga cewa ai tamkar biyayya ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da cikar kauna a ce duk sanda ya sallar farilla ya tashi je ziyara sai ga da asuba zai je da azha zai je da al'asar zai je bayan magriba zai je bayan isha zai je to da suka ga wannan abun sun fahimci cewa akwai waɗanda suka mayar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen zurga-zurga kuma Annabi sallama ya hana ya ce kar ku mai da kabari na wajen zurga-zurga to da yake gwamnatin sunna ce sai ta sake daukan mataki an dauki tsauran mataki yanzu game da ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk ziyarka idan ka je umra ko ka je aikin haji sau ɗaya za ka yi ziyara ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya za ka yi dinnacin ka sau ɗaya za ka yi ziyara sau ɗaya an mai da abin electronic da kan kawai zuwa za ka yi ka bi ta babu salam kana shiga babu salam kawai in ka bi layi ka bi jama'a yiwu za a je a wuce kai sallama in ka ga dama kana fita ma za ka sake zagayowa akwai masu yin haka yana fita saboda da ka yi sallamar hanyar direct kamar kofofin masallacin nan ne guda biyu nan a ce babu salam ne nan wajen liman a can nan ne wajen ziyarar wannan kofar kuma ita ce wajen fita an ka fita ka fice kenan ba a juyo akwai yan sanda wajen kana yi wa kwana za su ce yalla ya haji za su kaɗa ka sai dai in kana son dawowa sai dai ka sake zagayawa ta gaban masallacin sai ka dawo ta babu salam sai ka sake shiga to inda a ce irin tsarin da ne to in ka ga dama sai ka zagayo sau goma amma yanzu ba haka ba yanzu idan mutum zai yi ziyara sai ya rijista suna nan ai suna hayaniya mutanen naka ai an hana ganin manzo an hana zuwa wajen manzo ai kaza kaza suna nan suna hayaniya ai nan gaba haji ma za su hana ai dama Annabi ya ce ku samu ku yi kan a hana ku wannan wahabiyawan kaza 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 suna nan suna surutai Annabi ne ya ce kar ku mai da kabari na wajen idi cika umarni ne kuma umarninsa sai aka ga cewa ba za ku kiyaye umarninsa ba ba za ku bi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin bayin Allah akwai wanda ake kai shi aljanna da sasari ko wanda sai an masa mari yaje aljanna in dai aka bashi in dan kansa ne wuta zai tafi yaya an hana kuma kana yi kana nacewa kana maimaitawa kuma an hana to in sai ka register in kana so a wayar ka ma zaka register da kai register ka tura ayi komai ka cika kai komai a maka approving shikenan in aka maka approving wayar ka za ta nuna maka gashi nan ka cika ga tambari nan na ka gama cikawa an turo ma tambarin izini da ka je shiga za a ce kai presenting abinan dinka izinin ka in ka bude wayar ka nuna haka su gani za su gan shi gashi nan kuma za a baka date ne da lokaci a jiki ga date din yau ne ga time din yanzu ne aka maka izini za ka yi to sai ka wuce su ba duka ba zaki in ana abu za ka yi ko kai dan waye din lalacewar ka kai ma za ka yi in ba a yi kuma ko kai waye ko kai uban waye ba za ka yi ba su haka suke dan haka kawai duk yanda kaga dan sanda yana muzurai duk yanda kaga kakin sojoji kaga sojoji sun yi yawa da mota tankar yaki da duk wani abin da zaka gani in dai kana da gaskiya je ka cewa za a ce nuna in kai ka nuna ana gani shikenan yalla wuce in soja ya kai dubu ba zai kula ka ko ba bai karban kwaban ka zaka wuce ka je ka yi ka fice to amma ba zaka sake nema ba in ka danna ce ka riga kai su kuma ba su san wani yare ba sai wannan abin da ka nuna musu nan shikenan ka kai an gama da kai malgaya an gama da kai a can da ne waya ko layi na ai information din naka wato baka sani ba yanzu idan na rubuta layin wayarka a wayata rubuta layin wayar ka sai na kira ka a waya za ta shiga wani za ta shiga wani to taka tana kashe me zai faru ba ta shiga ba ba hali ta shiga wani to kamar haka kasar ta kai ne ba shigowa kai ba a shigowa kai kafin ka shigo ba sai da aka ma visa ba sai da aka ma visa ko to ayan da zaka cika ina lambar ka ta visa cewa mata kun ayan da ka shigo kasar kasa lambar ka ta visa kasa waye din kasa sunan ka kasa ina lambar ka ta passport ba sai da passport ka shigo ba kasa lambar passport sunan ka da komai sai kai in kai garaje kana shigarwa komai zaka ga hoton ka ya fito dan haka idan kana so ka sake to wannan abin da za a sake nema ka shigar haka ba zai yiwu ba in za ka sake wannan abin shi za a sake neman ka shigar to shi yasa wani lokacin idan mutum ma ba shi da wayar to karshe wataƙila ba zai samu damar ba sai dai idan mahajjata ne su akan musu zuga ana yi musu zuga su kuma sai a je hukumar alhazai ta ƙasa kamar mu 'yan Najeriya sai a je hukumar alhazai ta Najeriya idan an je sai a je a yi rubuta request ana requesting jirgi kaza ya sauka mai lamba kaza da fasinjoji guda kaza ana requesting cewa a ba su approval na zuwa ziyara idan aka duba kwamfuta aka duba request ɗin ku aka shigar da lambar jirgin za a gan shiga shi na lallai wannan jirgin ya sauka rana kaza lokaci kaza da fasinja adadi kaza ba ƙarya kuke yi ba don haka sai a tsakuli kwamfuta a nemi izini idan aka bude shafin izini da gwamnati za ta bayar na zuwa ziyara sai a ga available rana da lokaci da ake da shi shine rana kaza da lokaci kaza ko kuma rana kaza lokaci kaza ko lokaci kaza ko lokaci kaza sai a zabi lokaci ko da safe ko da rana ko da yamma ko cikin dare in aka zabi lokaci aka dangwala sai ai muku printing idan aka yi muku printing abinda zai baka mamaki wannan printing din da za a muku duka sunayen alhazan duka sunayen ba kai kawo sunayen ba kai taka da dai ka zo neman request amma in an tashi baka approval alhazan gaba daya za a yi printing saboda papers ba na uba ne da yawan alhazan alhazai 500 da wani abu 400 da wani abu da jirgi zo da su sannan a saman takardar kuma ga lasin dinku na approving ga yawan alhazan nan an rubuta ga ranar ga lokacin shikenan sai a ba ku to idan kuka je kuka ɗebi alhazan kuka yi zuga kuka tafi to asali da a tsarin suna za a dinga bi ana kira suna wucewa to amma saboda yanayin wahala to sai ya zama ba lalle abu sunaye ba amma za a irga dan haka kai jagora zaka zo da wannan approval din idan ka zo zaka wuce zaka yi presenting gashi nan daga Najeriya alhazan Najeriya ne yan jaha kaza mu 450 zamu shiga shikenan sai a ce to gashi lokacin mun zo a kan lokaci to ku wuce sai ka wuce ta kanka sai a ce 1 2 3 4 5 6 sai an irge 451 sai a ce la 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 baka ce Allah ɗayan nan ba zai wuce ba da uniform irin naku fa da kayansa irin naku na alhazai ya zo shi yana cikin zugar kamar ku ɗaya wallahi ba zai wuce ba na 51 ne zai wuce ba saboda su alisafin su tunda aka ce 51 ne jirgin nan ya zo da su to yanzu wannan ko dai su ne jirgin jiya sun riga sun yi ya zai ke so ya maimaita ko kuma sabon jirgi ne ya jira nasu ba wanda za a hana amma ba mai maimaitawa ai malam gwamnatin ta karɓi addini akwai daɗi za a yi shi da ƙarfi ne da tsiya-tsiya amma gwamnati tana cewa kawai kowa ya abin da ya ga dama a mu cikin al'amarin mu ba na addini kar a samu na addini a cikin siyasa mu yanzu mu kaza 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 ai kowa ya bauta abin da yake ganin ya kaza
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan yana cewa kamar wasu irin hanyoyi ya kamata ake bi wajen warware sabanin malamai sannan kuma ya ɗaliban ilimi da magadan malamai suke mu'amalantar sauran malamai bisa sabanin fahimta to sabani tsakanin musulmai a cikin fahimtar addini wannan sanannen abu ne ba bako bane ba sai dai shi addinin akwai abin da ya halatta a yi sabani a cikinsa akwai abin da bai halatta a yi sabani a cikinsa ba cikin abin da ya halatta a yi sabani a kansa sabani halal ne kuma ma yakan zo da rahama duk abin da ya shafi hukunce-hukunce hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen zakka hukunce-hukuncen hajji duka waɗannan sabani yana iya shiga cikinsu hukunce-hukuncen aure hukunce-hukuncen cinikayya duka da sauran abwabul fiqhi sabani yana shiga cikinsu idan sabani ya shiga cikinsu to masu wannan sabani idan sun gina sabaninsu dama akan ilimi ne da ijtihadi kuma dama sun kai su yi haka to da wanda yake kan daidai da wanda yake kan bata bisa ijtihadi kowannensu bai wa Allah laifi ba hasali ma kowa na da lada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ijtihadi ya kuskure yana da lada daya na kokarinsa ne wanda ijtihadi ya kuskure yana da lada biyu yayi kokarin ijtihadi kuma ya dace don haka wannan yana nuna maka cewa
zai yiwu kenan a samu sabani kuma sabani a shari'a baya taba zama laifi amma cikin abinda sabani yake shiga cikin sa amma abinda sabani baya shiga cikin sa kamar tauhidi sabani akan kadaitakar Allah sabani akan kadaitakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cancanta sa da haƙoƙin sa sabani akan abin da ya shafi azabar kabari ko siradi ko ganin Allah ranar alkiyama sabani akan sifofin Allah da sunayensa wannan ba halataccen sabani bane wasu kuma sa fahimtar me ake nufi da sabanin nan akwai waɗanda zaka ga bambanci ne fa na aqida bambanci ne na aqida amma sai su ce bambancin fahimta ne sabani ne na fahimta wannan babu damuwa a'a idan aqida ta bambanta wannan sabani haramtaccen sabani ne duk wanda ya fita daga kan daidai yana kan haram kuma bai halatta a gare shi wannan sabanin ba saboda aqida guda ɗaya ce hanyar saninta alqur'ani ne da sunna hanyar sanin aqida wahayi ne kawai ba a sanin tauhidi sai ta hanyar wahayi abinda wahayi yace shine kawai ilimi wani baya zuwa da nasa ilimin yace ya fahimci kaza babu wahayi shi yake mana bayani akan Allah wahayi shi yake mana bayani akan mala'ikun Allah wahayi shi yake mana bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi shi yake mana bayani akan littattafan Allah wahayi shi yake mana bayani akan lahira wahayi shi yake mana bayani akan abinan kaddara ijtihadi baya shiga wanzu ce a su jabariya ne a babin kaddara ko kadariya ko a babin sunayen Allah da sifofinsa jahamiya mu'tazila ire-iren waɗannan duk ballewa ne ba sabani bane ballewa ne farrakewa ne ba sabani bane ba shine sabani wannan farrakewa ne duk wanda ya dauki ya bar wahayi a wannan bangaren to ya farrake ne innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasa minhum fi shay Allah ce waɗanda suka farraka addinin su suka daidaita baka tare da su hanyar ka ɗaya ce ba ta canzawa ita ce dai a zo a bi shikenan a zauna lafiya amma idan ana maganar shari'a hukunce hukunce to wannan ana samun sabani kuma shi fa sabanin wani lokacin shine yake haifar da rangwame a cikin al'umma fahimtar wancan da fahimtar wancan da fahimtar wancan sai zama fahimtar wani ta zo ta zama mafita wata rana ko ta zama mafita a wani wurin ko a wani halin to tunda sanannan abu ne sabani to yanzu saura masu sabanin shin sabanin ne da gaske ko jayayya idan kowannen sai na da ilimi kuma ijtihadi ne ya haifar masa da wannan fahimtar saboda shi ahali ne na ijtihadi to wannan sabani ne amma idan dukkan su basu da ilimi basu kai ijtihadi ba suka yi sabani ko kuma wani a cikin su bai kai ijtihadi ba ya saba wa mai ijtihadi to wannan ba a ce masa sabani sabanin jahilai rigima ne ba sabani bane haka sabanin jahili taurin kai ne tunda bai kai ya ijtihadi ba bashi da ilimin da zai kwatanta kansa da wannan ya za a iya sabani da shi ba zai sabani da shi ba su malamai akwai abubuwa idan mutum ya kai matakin na ijtihadi to akwai kuma dalilan da suke haifar da sabani dubi littafin raf'ul malami anil a'immatil a'lami na Ibnul Qayyim rahimahullah dubi الاختلاف بين العلماء نمالم أثيمين دلت سفا دا أكر بوتا أولا ساشا وانا سكا أنكرت دنگن دا أزرور دا أكيبا مالمي دا سكا إساباني إمام مالك ياتي كذا أما شافي إياتي فأكن كذا أبو حنيفة ياتي فأكن كذا مالك ياتي فأكن كذا مالك ياتي فأكن كذا أمد نحن حنبلي ياتي فأكن كذا إذن وانا سابانن dalilai da yawa sukan haifar da su malaman sun ambata a cikin wadannan littattafan da na ambata da mawasun su so wanda yayin karatu ya san abubuwan da suke sanya sabani to idan ya ga sabani ba zai yi mamaki ba kuma sabani mutum ba zai zubar masa da ilimin sa idan sa ba sai dai ya kara masa kima amma sai idan ka san kai karatun sabani to shi ma sabani yana bukatar karatu nasa na musamman sanan wannan a ƙarshe ce da fatan Allah ya ƙara rayuwar malam albarka amin menene ingancin wanke fuska da hannu guda biyu a yayin alwala dan nan ji wani malami yana cewa hadisin wanke fuska da hannu ɗaya bai inganta ba dan Allah ka ji wata fitina to kuma yanzu anan wane ne ya san da hannu biyu ake wanke fuska kaga din masallacin nan kowa da hannu ɗaya yake wanke fuska sai wani yanzu ya fito yazo yace wankewa da hannu ɗaya ba daidai bane me yasa wasu suke yin haka wannan ilimin amana ce wasu me yasa suke sha'awar su gaya wa mutane bakon abu wannan addinin ba za ka sabunta shi ba za ka sabunta shi ba alqur'ani cewa yace idza kuntum ila salati fansilu wujuhakum ku wanke fuskokinku sai yace da me wanke fuskokinku da me da hannu biyu yanzu kai idan an ce ka wanke kawai aka ce ma ka wanke sai ce da hannu biyu ake wankewa ka wanke fa kawai aka ce ma ka wanke kawai aka ce ma tunda aka ce ma ka wanke me yasa zaka dinga kakalancewa to da me zaka wanke daga yanzu shari'a tana bukatar wankewa tana bukatar abin da za a wanke da shi wankewa daga yanzu inda a ce kana da matarka ka zo hannayenka ka zo ka ce kai bari ma hannayen malafi su kalma ka ce da Allah bai bi wajen fiska ta alwala sai ta sa hannu sai ta wanke fiska ta wanke ma fiska a alwala saboda zama soyayya dan Allah akwai malamin da zai ce baka alwala ba sai ka ce ko je fiska kuma an wanke ha abinda wani ma zai iya maka har ka zo ka daga ji sai an hada hannu biyu sannan ai dan haka a wanke fuska yaya aka yi fuska ta wanku kawai a wanke fuska yanzu ya rage naka da kafa zaka wanke da zaka wanke da hannu biyu zaka wanke ya rage naka fuskar zaka sa a cikin bokaci ka kada fuskar ka a ciki ka dago ya rage naka malaman fiqh ne ma suka ce waddalku da cudawa suka ce da cudawa ciki to irin wannan ka fahimta wankewa da hannun dama ko wankewa da hannun hagu ko wankewa da hannu biyu wannan duk zabun mai yi ne sai dai ai magana wanne yafi amma magana ba a yi ba wanne har a zuwa na wai bai inganta ba wankewa da hannu ɗaya bai inganta ba sai magana wanne yafi sai a ce wankewa da hannun dama ya fi falala akan wankewa da hannun hagu shi kuma wankewa da hannu biyu ya tabbata an ga manzon Allah sallama ya wanke da hannu biyu shi ma ya halatta dan haka babun halatta yake ba babun cewa shi sai shi haka ke ba babun halatta ne to wani lokacin wasu sun karanta abu suka ganshi bako shikenan sai ya zama tamkashi suka zo yi su kuma mutane ana fadan bakon abu sai hankali ya tashi ga sunan bakin maganganu suna ta trending duk shekara sai mun samu bakon abu ya kullo to addinin kan nan wanda kake yi dai shi din ne dai ba wani bako ko wani sabo sai ƙarin ilimi kawai amma a canza ma a ce abu kaza da kake yi din nan ba haka ake yin sa ba ga yadda ake yin sa baka taba ji ba baka taba sani ba kuma kana karatu kana zuwa wurin karatu ba wai ka dime kanka bane a cikin jahilci da kauyanci ai an wuce wannan level din an wuce wannan level din sai sai yanzu a zo a ce ma sai da hannu biyu a wanke fuska in ba da hannu biyu bane kenan ba ta wanku ba kenan ba ta tun hadisi bai inganta kun hadisin bai inganta ba kenan ba ta wanku ba kowa Allah ya riba shi Allah ya sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.